نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a nawa kenan sha tara ko tara ga watan jumada akhir bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1440 wanda yi daidai da 15 ga watan Fabrairu shekara ta 2019 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة نا بروف ناصر عبد الكريم العقل حفظه الله تعالى من كوانا أشاتي نشدة ونشيني مجلسي نشدة أشكي ون كراتون ون اللتاكي زامة شديدي قبل جمالا يكي تيوى ونظرا لأهمية تضافر الجهود وتوافر الهمم للقيام بالواجب المناط على أواتق أهل السنة ما لن يتي ونظرا لأهمية تضافر الجهود لورادة مهمة تتروى نقوكي وتوافر الهمم da cika na himma da ake samu lil qiyami bil wajibi al manafu ala awatiq ahli sunna yace tattaruwan himman da ake samu na tsayuwa da wajibin da aka daura shi akan wiya wiyoyin ahli sunnati wal jamaa shine na yada sunna da karantar da al'umma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daura su akan abinda manzon Allah ya daura al'umman sa akai nad'u jami'al ghayurin min al-ulama'i wa tullab al-'ilm ila al-musharakati fi al-zawd 'an hadha al-manhaj wa hadhihi al-'aqidah al-mustahdafa al-yawm min al-dakhil qabla al-kharij malan yace nad'u jami'al ghayurin muna kiran duk masu kishi minal ulama daga cikin malaman sunna wa tullabul ilm da daliban ilimi ila al-musharakati su zo su yi musharaka su zo su yi hadaka su zo su zauna su hadu fi zawdi an hadha al-manhaj wajen kare wannan manhaji na ahlus sunna وهذه العقيدة المستهدفة da wannan aqida ta Ahlus Sunna wanda ake bibiyan ta da sharri ake so a kawar da ita al-mustahdaf al-yawm wanda a yau dinnan ake bibiyan ta da sharri min al-dakhil qabl al-kharij daga cikin gida kafin waje ma saboda duk duniya babu aqidar da ta tsolewa yahudawa da nasara da sauran kungiyoyin da ke cikin addinin musulunci kowane bangare kamar Ahlus Sunna masu da'awa akan salafiyya saboda su ne suke maida mutane zuwa ga asalin abinda manzo Allah ya daura mutane akai to kuwa tunda suna so su maida mutane zuwa ga asali to dole a kisu me hikimar da ke ciki shine al'umma ba za ta samu nasara ba sai ta kasance akan irin wannan tsarin da manzon Allah ya daura sahabbansa akai to kaga waɗanda ko suke daura mutane akai an san kenan an ba hanyar shari'a kenan ko wanda in tafiya tayi tafiya duniyar za ta dawo karkashin su to wannan tsarin ne ba a kauna saboda duk mutumin da zai daura mutane akan bin Qur'ani da Sunna a bisa fahimtar magabata na kwarai to tabbas su ne wanda za su zo su rike duniya ta zama tana karkashinsu to tunda sun sani a tarihance cewa waɗanda za su kawo canji da gusar da barna a cikin al'umma su ne waɗannan to dole a kyamace su dole a musu sharri dole a ɗora su akan waɗansu abubuwan da ba shi bane daidai a cikin gida shine waɗanda suke da'awar sunna za ka ga akwai masu da'awar sunnan amma suna cin dunduniyar sunnan da kansu sannan akwai waɗanda suna da'awar sunnan a baki amma a aikinsu ya saba wa sunnan to kaga su ma suna daga cikin waɗanda suke kawo baraka sa'annan kuma akwai waɗanda ba sa cikin sunnan a waje suke to amma sun sa mata ido saboda tana kawo musu cikas a cikin da'awarsu da barnan da suke kokarin daura mutane akai da'awar sunna ce kadai take nuna wa mutum alaka da zai samu tsakaninsa da ubangiji ba sai ya fita nan wani malami ba amma duk sauran kuwa zaka ga cewa ana nuna maka sai ka biyo ta wannan malamin sannan zaka samu abin da kake nema a wurin Allah sannan a mutane babu mutanen da suka ba sa kimanta ilimi kaman waɗanda suke karkashin masu da'awar sunna an fahimci magana na ko ba fahimta ba ba gane ba a duniya babu wanda aka rena kaman Ahlus Sunna ba a kimanta su ba a daraja su yau idan aka ce wani boka ne yake kaza in ya ce wani kai motsa nan wallahi ba zai motsa ba haka ne in ya harare shi wallahi ba zai iya bacci ba sai ya dawo ya roke shi amma Ahlus Sunna shine zai karantar da kai ya karantar da matarka ya karantar da ƴaƴanka in ka samu matsala ta kwade maka ba inda kake zuwa sai wajensa ko ba ka bane amma kuma babu wanda mutane suka rena irin su ina fata an gane to kaga saboda ba sa ganin kimar ilimin dan da suna ganin kimar ilimin ba za su yi haka ba sannan ta wani bangare su ma masu da'awar sun taimaka wajen wulakanta ilimin da da'awar saboda kamar yadda Imamu Malik yake cewa ilimi zuwa masa ake yi ba shi yake zuwa ba bi ma'ana ilimi zaka je ka neme shi ne ba wai shi zai zo ya same ka ba duk lokacin da mutane suka wulakanta abu mai girma to ba za a san kimar shi mai rike da wannan abu mai girman ba to kuma shine abin da ke faruwa cikin al'umma Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa wa sawfa naqumu bi idnillah bi izdari silsilatin تعنى بتوضيح الحق فيما يقص قضايا كثيرة في منهج آل السنة والجماعة ما لن يتشي جسنو زام سيد إذن الأل دفتد واتو ثاري wanda take tsayuwa wajen yin bayanin gaskiya fima ya kusu qadaya katira, a cikin abin da ke keɓanta da matsaloli masu yawa fi manhaji ahli sunnati wal jama'a, a cikin manhajin ahli sunnati wal jama'a bismi da sunan rasailun wa jarasatun fil manhaj, da sunan saƙonni da karantarwa a cikin manhaj ta ahli sunnati wal jama'a. Dan idan an ce manhaj, mu'amalar da za ka yi da babanka, mu'amalar da za ka yi da mahaifiyarka, mu'amalar da za ka yi da maƙwabcinka, mu'amalar da za ka yi da waɗanda ma ba musulmai ba wanda musulunci ya ce ka yi, sawa'un kristoci ne koko yahudawa ne, sannan mu'amalar da za ka yi da shuwagabanni, sannan mu'amalar da za ka yi da munafukai in an same su a cikin al'umma, sa'annan mu'amalar da za ka yi da sauran mutane hukuk yadda manzon Allah ya karanta, to shi ne manhaj, shi ne tsarin rayuwa gabaki ɗaya na addinin musulunci. Ba yadda kai kake so ba, ba yadda kuka saba ba, ko ba yadda ƙungiyanku take yi ba, a'a yadda manzon Allah ya karanta. Saboda duk waɗannan abubuwan in ka duba manzon Allah ya fuskance shi a zamaninsa. A cikin Madina ai ƙabilu ne guda uku daga cikin Yahudawa, akwai Banu Nadir, akwai Banu Qainuqa, sannan akwai Banu Qurayza. Waɗannan ƙungiyoyi ne na Yahudawa kashi uku, wanda asalinsa sun taso ne daga Sham suka shigo Madina, Yathrib. Me yasa? Saboda sun karanta a cikin At-Taura cewa annabin ƙarshe a garin Dabino zai zauna, saboda haka tunaninsu a ciki za a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai suka taso suka shigo Yathrib. Aus da Khazraj su kuma fatace ne, wato masu kasuwanci ne, su sun fito ne daga Yaman, tunda daman asali inda ake harkan kasuwanci da Yaman ne da Sham, sai suka fito daga Yaman suka shigo garin Madina, kasuwanci ya kawo su Madina. To tunda kasuwanci ne kawo su Madina, kaga yanzu ga waɗannan Yahudawan a ciki, sai Aus da Khazraj suka fara harka ta zama a garin Madina, sai suka fara zama a matsayin mazauna Madina. Yahudawan nan suna mu'amala, Banu Nadir da Banu Qurayza duk suna mu'amala da waɗannan, wannan da Aus, waɗannan da Khazraj. Su kuma waɗannan Yahudawan asalinsu makera ne, sai suka ce sun ga Aus sun fara samun ƙarfi da Khazraj a garin Madina, saboda suna hayyafa, su kuma ba su haihuwa, dama ɗaiɗaiku suke yi. Saboda haka sai suna ganin cewa fa in tafiya ta yi tafiya, mutanen nan na Aus da Khazraj za su zo su mamaye ina? Madina. Sai suka haɗa gaba tsakanin Aus da Khazraj, sai suka fara yaƙi. Waɗannan na sai musu da makami, waɗannan na sai musu da makami. Sai da aka shekara ɗari ana yaƙi da juna. Aus da Khazraj suna faɗa, kowanne na zuwa ya sai makami a wajen kowa. Shi kuwa Hashim, kakar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam, Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab. To shi Hashim su hudu baban shi ya haifa, shi ne Abd Manaf, yana da Hashim, yana da Muttalib, yana da Nawfal, baban Warqata bin Nawfal, sannan yana da Abd Shams. Shi Hashim shi ne ake malakadi da Quraysh, shi ne wanda babansa yana hidima, yana shayar da mahajjata ruwa da abinci, sai ya fara harkan kasuwanci tsakanin Yaman da Sham, sai ya shiga hanyar da zai tafi Yaman a Sham, Yathrib kenan Madina, sai ya auri wata mata, sai ta haifa mai ɗa, sai sa mai suna Abdul Muttalib. Yana harkan kasuwancinsa sai ya mutu, kaga yanzu su rage su uku, ko akwai wa akwai al-Muttalib, akwai Nawfal, sannan akwai Abu Shams, su uku yanzu suka rage. Sai al-Muttalib ya ce, to tunda dan uwana Hashim ya mutu, bari in koma Yathrib in ɗauko ɗansa ya ci gaba da hidiman da babansa yake yi a Madina. Sai ya koma Yathrib, Madina kenan, sai ya ɗauko Abdulmuttalib, sai ya dawo da shi ina, sai ya dawo da shi Makka. To Abdulmuttalib a Makka shi ne haifu baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su Harith, su Hamza, ko su Abbas da Abdullah, shi kuma haifu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To a lokacin da ya dawo da shi Makka, sai ci gaba da hidima shi Abdulmuttalib. Abdulmuttalib a tarihi an tabbatar da Zamzam tana nan tun zamanin Annabi Ibrahim, amma ƙasa ya zo ya rufe rijiyar, an rasa gano ina location ɗin rijiyar take. Wata rana Abdulmuttalib yana kwance, sai ya yi mafarki ya ga hankaka. Hankakar ya zo wani wuri, sai ya dinga tsakuran wurin, yana sassaƙan wurin, sai idan ruwa ya fito tsur, ka ga me kenan, ruwa na Zamzam. Abdulmuttalib yana farkawa daga bacci, sai ya ga wurin, sai ya tashi, sai ya tafi wurin, sai ya haƙa, yana haƙawa, yana haƙa, sai ga Zamzam. Sai darajar Abdulmuttalib ya yaɗu a Jaziratul Arab, wanda tarihi ya tabbatar da Zamzam ɗin, amma a ina yake ba wanda ya sani. Allah sai ya nuna masa, daga nan sai ya samu daraja, suka ɗauke shi kamar babba a cikin garin Makka. To daga nan ya haifi iyayen da suka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah shi ne ɗa na ƙarshe a cikin ‘ya’yansa. To a wannan gabar shi ne hikimar da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi yakin Hunain, da ya ba waɗanda suke sababbin musulunta, wannan ya bashi raƙumi 100, wannan a bashi awakai 100, wannan a bashi tumakai 100, sai mutanen Madina abin bai musu daɗi ba. Manzon Allah sai ya fahimci haka, ba su ji daɗi ba su da suka aka yaki da su, aka buɗe Makka da su, ai fata Hunain ai bayan fatu Makka ne, sai ba su ji daɗi ba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya kwantar musu da hankali, sai ce ba za ku yadda a ce mutane suna komawa gidajensu da raƙuma da awakai ba, ku kuma za ku koma gidajenku da wa? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce laula al-hijra la kuntum ri'an min al-ansar, wallahi ba dan hijira ba, da ni ma a Madina za a fi ni. Wani hijira ɗauke kakansa da aka yi daga ina, daga Madina aka dawo da shi ina, aka dawo da shi Makka, da shi ma ina za a fi shi. To damun kuma Yahudawa suna gaya wa Aus da Khazraj cewa akwai annabin da zai zo cikinmu, in ya zo za mu yaƙe ku, wannan yaƙin da kuke yi za mu yaƙe ku, za mu karya ku, za ku koma ƙarƙashinmu. Shi ne wa kanu min qabli yastafti'una 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Sun kasance suna gaya wa Aus da Khazraj cewa ai annabi zai zo za mu yaƙe ku. To lokacin da suka zo Makka aikin hajji, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Mina, ya tallata musu musulunci da shi da Abbas, sai suka ce ai wannan shi ne wanda Yahudawa suke ba mu labarin sa cewa annabi zai zo daga cikinsu, bari mu yi gaggawa mu musulunta kafin Yahudawa su riga mu musulunta. Ka ji dalilin musuluncin mutanen Madina ke, ka ga suna da tarihin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wajen Yahudawa. Shi yasa da kuma falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi, da manzon Allah ya zo Madina suka tabbatar shi din ne, to hasada tunda ba cikin sa yake ba, sai suka kafirce, suka ce ba za su yi imani da shi ba, saboda ai ba ɗaya daga cikin su bane, saboda Laraba a wannan lokacin ba su da daraja a duniya. Wanda ake gani da kima daga Yahudawa sai Romawa sai Farisawa. To amma gashi waɗanda ba a san su da rubutu ba, ba a san su da karatu ba, to annabi ya fito cikinsu. Ina fata an gane. To shi ne manhaj ga baki ɗaya rayuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a garin Madina. To akwai kaga waɗannan, ga Aus ga Khazraj, sai na ukunsu su ne munafukai, ga kuma munafukai ko kaga an samu karo na hudu kenan can uku nan guda daya sannan ga Aus da Khazraj to Allah ya hada kansu gaba ki dai ta dalilin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har Allah yake tuna musu da wannan ni'ima yake cewa wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa zkuru ni'matallahi alaykum in kuntum a'da'an fa alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa anqadhakum minha wannan falalati Allah yiwa Aus da Khazraj sai Allah ke tuna musu cewa ku tuna da ni'imar da Allah ya buku da makiya juna ne ku ba ku jituwa amma dalilin manzo Allah sai Allah ya hada zikata ku kuna son juna ana soyayya mutun na son dan uwansa yanda yake son kansa to wannan shine ni'imar da Allah ya yi wa mutanen Aus da Khazraj to duk rayuwar da zaka bi zaka tadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi daya daga cikin ta ga wanda yayi a Makka ga kuma wanda yayi a Madina to wannan tarihin ita ce zaka duba sai ka dabbaka rayuwarka duk wata matsala da zaka fuskanta daga yau har zuwa ranar tashin kiyama rayuwar manzo Allah ya riga ya warware maka komai sai dai ka fahimci rayuwar sai ka dabbaka shi amma an kace zaka kawo naka to zaka fada cikin musiba kamar yadda Imam Malik yake cewa karshen wannan al'umma din da asalin maganar ba maganar Imam Malik bane maganar wato malamin sa ne Qais malamin Imam Malik shine yake yawaita fadin wannan maganar duk lokacin da suka zo majalisin sa inji Imam Malik da kansa yake fadi a cikin Muwatta Malik cewa duk lokacin da muka zo gaban malamin mu sai ce lan yasliha akhiru hadhihi al-umma illa bima saruha biha awwalaha karshen wannan al'umman ba za su shiryu ba sai abin da ya shiryar da mutanen farko sai ce malami na duk lokacin da muka zo karatu yana maimaita wannan magana to amma da yake Imam Malik ya bi shi karfuwa da shahara sai magana ta yawaita a bakin Imam Malik duk inda aka jingina magana sai a ce maka Imam Malik ne ya fade ta to malam yace wa sawfa nata'awanu ma'a kulli man ladayhi musharakatun fi hadha al-bab da sannu zamu yi taimakekeniya tare da duk wanda yake da hadaka yake so yayi participating ya shiga ciki yayi aiki a wannan babin li'izariha wajen fitar da irin wa'annan littattafai dimna hadhihi silsilati al-mubaraka cikin wannan silsila mai albarka da muke fitarwa aw dimna salati al-ukhra ko kuma cikin silsila na gaban wanda ba wannan ba saufa na qumu bi izdariha insha Allah malam yace zamu tsayu da fitar da ita da izinin Allah bal innana musta'iduna malam yace ba ma haka kadai ba mu fa a shirye muke li taqdimi imkanatina wajen gabatar da damar da muke da shi damar makin da muke da shi wa khibratina da wato dabarar da muke da shi fil musa'adati fi ayi izdar wajen taimakawa wajen fitar da bugun littafi yakdumu hadha alhadaf wanda zai yi hidima ga wannan manufa na yada sunna sawa'un kana dhimmi manshuratina aw kharijaha daidai ne wannan manufar da zamu dinga yadawa ga waɗanda suke shirye su yada shi yana cikin waɗanda zamu dinga yadawa na littafai da muke bugawa ko kuma baya cikin irin waɗannan tsarin amma yana cikin littafin da muka buga wannan littafin da ke nan mu zaman asalin wanda aka buga malamin da ya buga kyauta ake badawa in ka duba zaka ga an sa yuhuda wala yuba ko ana kyautar da shi ne ba a ne ba a siyarwa me yasa saboda manufarsu yanzu da muke karantawa shi malamin da ya rubuta yana da me yana da lada waɗanda suka buga su ma suna da ne mu ma waɗanda suka bada aka buga su ma suna da ne suna da lada to kaga abin haka ke tafiya har zuwa ranar tashin kiyama ina fata an gane sai malam yace wallahu min wara'il qasd wa alayhi tuqlan Allah yana tare da manufar mutum kuma a gare shi ake dogaro wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam yace abincin Allah ya tabbata a gare ku da rahamarsa da kuma albarkarsa sai malam yace al-muqaddima ta littafi wannan annashin kenan wanda ya yada wannan littafin ina fata an gane shine yayi wannan shimfadan na farko ina fata an gane sai al muqaddima yanzu zamu fara karatu akan maganar malam shimfada na malam yace innal hamdalillah lallai cikakkiyar godiya ta tabbata ga Allah akwai bambanci tsakanin alhamdu wa shukr بينهما عموم وخصوص اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع الحمد شيني غوديا da zuciya da furuci da baki kudirin haka a zuciya da furuta ta a baki shine godiya alhamdu kenan shukuru kuma a'ammu min alhamd yana sama da hamd shine na farko kudirta abin a zuciya furuta ta a baki na biyu sannan aiki da gabbai shine ya kunshi shukuru malamai suka ce me bambancin da yasa akai haka shine ga hadisin nana Aisha da take cewa hadisin Bukhari da Muslim kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqumu al-layl hatta tawarramat qadama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsayuwar dare har sai da kafafuwansa suka kumbura sun tuntun sai nana ce ce ya ma'aikin Allah ya kake wahalar da kanka alhali ya Allah ya riga ya yafe maka kurakuranka wanda suka shude da wanda ma za ka yi a gaba sai ce wa nana Aisha ya Aisha afala akunu abdan shakura ashe ba zan zama bawa ne yawan godiya ba sai suka ce to ashkur kaga i'tiqadul qalb ko wa nutqul lisan wal amalu bil jawarih aw al arkan shine yin aiki da gabbai furta ta a baki sa'annan kuma aiki da gabbai yanzu misali idan mutum ya maka kyauta sai ka ce nagode ina fata an gane kai ne alhamdu ina fata an gane kai alhamdu kenan ina fata an gane ka gode masa da baki da zuciya amma da za ka bada wani abu na tukuici akan wani abu na kyautan nan ya zama ne shukuru ina fata an gane saboda manzo Allah ce man sana ilaikum ma'ruf fakabi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fa bi kalimatin tayyibatin hatta yash'ura annakum qad kafatuhu wa fi riwayatin fad'u lahu duk wanda ya kyautata muku ku yi masa tukuici in ba ku da abin da za ku iya masa tukuici da shi ku yi masa addu'a har sai ya ji a zuciyarsa kumai tukuici Allah ya saka da alkhairi Allah ya albarkaci zuriya Allah ya kaza kaga har zai ji dadi a zuciya to ya ji wannan a zuciyarsa kuma masa tukuici kenan yace in ba ku da abin da za ku masa tukuici sai ku yi masa addu'a amma abin da ake so ka ba da tukuici to idan kai ba da tukuici to kai shukuru sai malamai suke cewa to alhamdu ba a yi sai ga Allah shine ake yi ga Allah kadai to shi kuma ana yi bi lisanil hal wa bi lisanil maqal bi lisanil hal shine mutum ya ce alhamdulillah in ya ce abinci kenan ko wannan bi lisanil maqal ce bi lisanil hal suka ce kowa a duniya yana yi wa Allah hamdala da musulmi da wanda ba musulmi ba ina fata an gane shine bi lisanil hal a halin da yake ciki duk abin da Allah ya bashi ba yana godiya ba suka ce to bi lisanil hal kenan amma bi lisanin maqal babu da yi sai musulmi ne amma ji matsalan to saboda ka shukuru ana yi wa dan adam ne alhamdu kuma ga wa Allah madaukaki sai ce na ahmaduhu muna gode masa wa nasta'inuhu muna neman taimakon sa wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafarar sa wa natubu ilayhi kuma muna tuba zuwa gare sa wa na'udhu bihi min shururi anfusina muna neman tsari ga Allah daga sharrin kawukanmu anan sai malamai suka ce sharrin kawuka ya rubu kashi biyu wasu malaman da suka ce uku suka ce akwai nafsun mutuma'inna nafsun ammaratun bisu kaga wannan suka ce biyu kenan wanda suka ce uku suka ce nafsun mutuma'inna da nafsun ammaratun bisu sai suka ce akwai nafsun lawwama suka ce guda uku amma wa'ancan da suka ce guda biyu ne suka ce nafsun lawwama din can sifa ce ga mutuma'inna kuma sifa ce ga ammaratun bisu misali mutum ne yayi kyakkyawan aiki kaga ya samu nutsuwa ko nafsun mutuma'inna to in mutum mumini ne sai ya saba wa Allah ransa za ta sa mai zargin kansa shine nafsun lawwama sai fara zargin kansa me yasa yi wannan abu sai ya ji ya karbu suka ce to sifa ce an gane
haka kuma in mutumin banza ne in yi wani aiki na alkhairi sai da yana cewa kaida na sani ma kyautar nan ma da ne ma wani da ban yi ba ba na san mutane haka ba suka ce to saboda shi sifarsa daman nafsuhu ammaratun bisu ita ransa ko da yaushe tana sa shi ne aikata mummuna shi sa idan ya yi kyakkyawa sai ranta sa ya zargi kansa amma da matsalar shi kuma wancan ransa na tsantsa ce ko da yaushe tana daura shi akan abu mai kyau duk ranan da yayi mara kyau sai ranta sa ya dinga zargin kansa amma da bambancin to wa'annan su ne suka ce guda biyu kenan wa'annan suka ce uku amma masu bi suka ce wancan amma rashin bisu dinnan lawama tana sifa ce ga wannan kuma sifa ce ga wannan amma maganar su tafi wancan karfi ina fata an gane to muna neman tsari daga wannan shar na kawo kanmu wani sanyi afi amalina da kuma munana daga ayyukan da mu muke aikatawa man yahdihillah duk wanda Allah ya shiryar da shi fala mudilla lahu babu wanda sai batar da shi wa man yudlil wanda kuma Allah ya batar da shi fala hadiya lahu babu wanda sai kuma ya shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba yi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan kuma na shaida cewa lallai annabi muhammad abduhu wa rasuluhu bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah wannan ita ce sifa da ta fi soyuwa ga manzon Allah kuma ita ce sifa ta ubudiyya wanda Allah ya sifanta su da shi subhanallazi asra bi 'abdihi laylan ko kaga dai kenan alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'alhu yuwaja kaga biyu kenan ko Allah madaukaki yake sifanta shi wa auha ila 'abdihi fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadhaba alfuadu ma ra'a ma ra'a ko wa annahu lamma qama abdullah kaga duka da ne sifa ta ubudiyya Allah ke kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi shi yasa wata mata da ta zo yin bege ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta wuce gona da iri sai ta ce wa fina rasulun ya'lamu ma fi gadin a cikin mu akwai manzon da ya san me zai faru gobe sifa ce ta wa Allah sai manzon Allah ce dai ma ta kole bar wannan maganar da kike faɗi kaga anan manzon Allah ya ne ya taka mata barki amma da matsalar saboda wannan ya saba sai ce wa quli bil ladhi qabla sauran waken da kike yi na bege da babu guluri a ciki ki ci gaba da fadi amma wannan sadarin na baitin ki kace ƙara fadin sa sai ce la taquruni kama afarat an nasara masih ibn maryam ka ku wuce gona da iri wajen yabona kamar yadda kristoci suka wuce gona da iri wajen yaban annabi isa dan maryam suka maida shi ne Allah ko sai ce innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu ni bawa ni na Allah ku ce bawan Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan sifa ce wanda tafi soyuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana yake sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi tsiran Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayen gidansa da sahabbansa wa man iqtafa atharahum da duk wanda ya bi sahun su ila yawmiddin zuwa ga ranar karshe kaga duk lokacin da aka tashi magana sai a ce wanda ya bi sahunwa sahabbai saboda addinin da za ka yi in bai yi daidai da na sahabbai ba to kana kan matsala ina fata an gane saboda manzo Allah ne ya faɗa ka ko to shi yasa duk abin da za ka fahimta na addini sai mu ce waye magabacin ka akai sai mu in babu sai mu ce to wannan abin da kake ba daidai bane kamar abinda Imam Malik yana zauna a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantarwa sai wani mutum ya zo daidai wajen rauba ka san rauba ai manzon Allah yake ne ma baina minbari wa baiti rawatun min riyadil janna ko tsakanin minbari na da gidana dausayi ne daga cikin dausayoyin aljanna sai wani mutum ya tsaya daidai wajen rauba sai ya ce labbaika allahumma li'umrata ya dauki ne mika ta sai na kenan a rauba sai Imam Malik ya ce kai me wannan sai ce ai ya Aba Abdullah ma nuridu illa khaira yake ya kai Abu Abdullah ya kai Aba Abdullah wato Imam Malik kenan ai ba abin da nake nufi sai alkhairi sai Imam Malik ya ce wa kam min muridin lil khairi la yablughu mutane nawa ne suke son alkhairi ba sai riki wannan alkhairin ba cewa to dan na ce labbaika allahumma la umrata adidi rauda na fa ina ne dausayin aljanna ne kaga ai kokola kenan ko sai imam malik ya ce to wannan aikin da kake yi dayan uku ne ko hudu ko dai kana zargin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ne miqatin mutanen madina zul hulayba ko adiyaru ali kana zargin manzon Allah akwai wani abu ne kamata ya gaya wa al'umma bai gaya musu ba nan ya kamata a yi yace a yi zul hulayba kai ka gano nan ne shi za ka dauka ko kuma kana so ka ce an gaya wa manzon Allah ya ce wa al'umman sa ga inda za a yi miqati yake fadi ya boye kenan kai kuma ka gano kake yi ko kuma kana tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ma baka yadda da Allah ba tunda Allah ne ya gaya manzon Allah ko to kai ga naka sabo da kashi to kaji innan bid'a kenan ina fata an gane bilisanil hal wa bilisanil maqal duk abin da yake karantarwa kenan Allah ya kare ku malik yace wa ba'du bayan haka fa inna Allah ta'ala lallai Allah madaukaki kataba li hadha ad-din an yabqa ya wajabta wa wannan addinin zai wanzu ina fata an gane wa qada bi hubbihi kuma Allah ya hukunta cewa zai kare wannan addini da musulunci ila an taquma as-sa'a har zuwa lokacin da kiyama za ta tsayu قال تعالى الله مدوكي ياتي انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون لليم مك سوكد الذكر wannan qur'ani kenan ko wa inna lahu lahafizun kuma mu ne za mu tare wannan qur'ani sannan wannan addinin waye saukar da shi kuma waye zai kare shi mun da dan musulmi ne yau wallahi ba ba wani kafirin da zai musulunta in dai dan musulmi musulmi ne a yau ba kafirin da zai musulunta ina ba ta gani dan musulunci yayi gaba musulmai sun yamma haka ne dadi um musulunci yayi gaba dadi um musulman yau yayi yamma ba ma arewa ba in yayi arewa yayi kusa gaba ko to yamma yayi zaka da kwata kwata babu dabi'a ta musulunci a tattare da musulmi a yau shi yasa kawai Allah shike kare addinin sa sai kaga wani can yazo ya musulunta amma ba dan dabi'un musulmai bane dan da dan dabi'un musulmai ne yau ba wanda zai musulunta to shi a karan kansa ma da dan uwansa ya hana shi balle ga wani ma ya tsiki dan uwansa ya yaudari dan uwansa ya munafanci dan uwansa ya yi wa dan uwansa kutungwila ya nuna wa dan uwansa hasada baya babu wata alama wanda musulunci take nuna wa dan uwansa da zaka gani har da zaka iya samun kwadayin ka ce zaka musulunta mutane da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi su da kyawa wanda dabi'u ne suka musulunta amma inda dabi'u na musulmi ne yau to wanda ma ba musulmi ba ba zai yi sha'awar musuluncin ba saboda dabi'un musulmai Allah ya shirye ta malam ya ci gaba da cewa wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah ta kara tabbata a gare shi da alayensa ya ce la tazalu ta'ifatun min ummati zahiratun ala al-haqq hatta taquma as-sa'a la tazalu ta'ifatun wani bangare ba za su gushe ba kaga nan annakira ce fi siyaq an-nafi tufidu al-umum ko ziyadatu harfu jarr fi siyaq an-nakira tufidu at-ta'kid min ummati daga cikin al-ummata zahiratun ala al-haqq suna masu daukaka akan gaskiya hatta taquma as-sa'a har zuwa ranar da kiyama za ta tsaya bi ma'ana gaskiyar ce ke daukaka su kaga yau in kana so ka samu daukaka to ka rike gaskiya ina ba ta an gane ita ce za ta daukaka ka amma duk yadda kai in dai ƙarya ce kure take ba ta a'a amma gaskiya ita ce dokin karfi ko ba ta karewa babu turgadi in ka hau kodar ka tafi kenan to wannan bangaren su ne suke kan gaskiya kuma suna ƙara taimakawa gaskiyar da kafu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi hadisin nan imam al-bukhari da muslim suka rawaito sa imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul manaqib ko babi na 27 kamar yanda yazo a cikin fatul bari mujalladi na 6 shafi na 632 haka kuma Imam Muslim ya fitar da shi a cikin Kitabul Imara, babu qawluhu sallallahu alaihi wa sallam la tazalu ta'ifatun min ummati, hadisi na namba ta 1920 zuwa 1921. Ina fata an gane. To wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi dangane da wannan al'umma. Bi ma'ana za a samu wani bangare tana taimakawa gaskiya kuma tana yakan barna har zuwa ranar da kiyama za ta tsayu. Wata rana ce kiyama za ta tsayu lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai fitar da wuta daga Yaman za ta kore mutane. Za ka kora mutane zuwa ila mahsharihim inda za a filin kiyama. Wuta ce za ta fito tetacci mutane na gani suna gudu in suka gaji sai wutar ta tsaya ta huta, in suka huta sai ta ƙara kada su sai ta kai su filin da za a yi kiyama. To akan wannan Allah zai yi kiyama, sannan a yi busa a kaho duk kowa ya mutu, sannan a ƙara yin busa karo na biyu sai kowa ya farka. To anan ne kiyama. Ina fata an gane, anan ne za a yi kiyama. Kowa zai gan taɓalo-ɓalo, zai fito daga kabarinsa ga aikinka jibge a bakin kabarinka yana jiranka. Liyahmilu awzarahum kaminatan ala zuhurihim, kowa zai ɗauki laifinsa a bayansa. Kowa a cikin mu nan saban da yawa Allah, wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa sai mun ɗauka. Saboda haka wani zai ɗauki nashi dan karani kaman fenzo din nan, Allah ya muna cikin su amma fa da aiki ko ba gaskiya ba ko. Wani zai dauka kaman masallacin nan da sauki, wani zai dauka kaman makarantar nan da sauki, wani zai dauka kaman anguwan nan, wani zai dauka kaman Kaduna, kai wani zai dauka kaman duniya. Kowa gurgurdin saban Allah shi haka zai daura a bayansa. Babu wanda ke ba wanda zai abin da sanka, kai za ka ɗauka kana tafiya da shi. Kuma kowa zai yi gumi a cikinmu gwargwadon safan Allah da yi wa Allah a doron ƙasa. Maza Allah ce wani guminsa zai kai iya ƙaurinsa, wani zai kai iya idan sahunsa, wani ƙauri, wani gwiwa, wani zuwa cibiyarsa, wani ƙirji, wani wuya, wani ma guminsa zai shanye shi ne. Haka za a tsaya ba a san rana ba, ranar hisabi ba. Kuma kowa haka ke riƙe da kayan. Ai a duniya kowa na jin daɗi yana yi ko? To a ranar kowa shi zai yi da kwansa. In bala'i ta yi bala'i shi ne za a je neman annabawa su nemo mana ceto. Na fa ba maganar hisabi yake ba, kowa na riƙe da kayansa, kowa na kallon kowa. Kunci na cikin kunci. Bala'i in yi bala'in ne mutane za su ce kai wannan fahalin na kunci da muke ciki ya kamata mu je mu samu annabi Adam. To sannan sai a fara wannan zuntarin. Kaga akwai aiki a kanmu. Ko? To kaga kwaɗayinmu da duniya sai mu rage. Saboda mai ƙarewa ce ma inda kum yanfad wa ma inda Allahi ba. Allah ya ce duk abin da ke wurinku zai ƙare, amma abin da ke wurin Allah shi ne kaɗai wanda baya taɓa ƙarewa. Ina ba ta gane, to shi sa gara mutum ya tattala abin da zai je tadda a kiyamarsa. Wani ɗan ƙauye ya zo manomi ne, yake tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake ya rasulullah inni uhibbul khayr, ya ma'aikin Allah ni fa ina son doki, hal fil jannati khayrun, a cikin aljanna akwai doki? Kaga zalika mablaghu min al-ilmi. Sai manzon Allah yake laka خيل في الجنة من ياقوتة حمراء لها جناح تطير بك حيث شئت. كما دوكي على الجنة أمامي تاشي نياقوت كو precious stones ميكالي حتى دوكي نيكي ينا تاشي دكي إنما كشيسو سوال باوة هلا باوة هلا على هرا أمامي تي أن يأيج الدنيا نأجي جربينا لا هرا الله يسامو داكي. Anan ya kamata mu ga ta aya saboda lokaci, idan Allah ya raya mu bayan sati mai zuwa in Allah ya yarda sai mu tashi a wannan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.